This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata, 8 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hawwa makanan labarai.
To Sarfil, sojojin Isra'ila na ci gaba da kai hare-hare ta sama kan mayakan Hamas a Gaza da na Hezbollah a Lebanon. Jihar Florida na shirin kwashe jama'a sakamakon mahaukaciyar guguwa mai tafa da iska da mamakon ruwan sama mai karfi da aka yi lakabi da Hurricane Milton, sai shugaba Kais Saied da ya sha da kyar a zaben shugaban kasar Tunisia.
Kanan labaran duniya kenan aka saurara. Cikin shirin za a yi cewa wasu 'yan bindiga sun kashe askarawan zamfara 8. Ko ya hakan ta faru?
So da suka fahimci ana kawo su da safe ne da maraice suke tafiya, sai suka zo suka kwanta wurin suka yi layin ambush. Yara na suna sauka daga mota, shine suka bude musu wuta.
To Allah ya kyauta. Haka kuma za a ji cewa dambarwar siyasa a jihar Rivers ta dauki wani sabon salo. Lamarin da masana ke ganin
wannan takaddama ba za ka haifar ma demokradiyya a Najeriya da mai ido ba, don za mu cewa wani abu ne da ake kokarin kauce ma doka da amfani da karfi.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkuwar rahoton nan. Kamar kowace safiyar Talata, muna dauke da shirin tsaka mai wuya wanda a yau zai daura kan cece-kuce da zargin juna kan rashin samar da mafita ga lamarin tsaro a jihar Zamfara. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama har su biyu a ranar Litinin din nan da suka kai kaici inda mayakan Hamas suke a sassan zirin Gaza da mayakan Hezbollah a Lebanon, yayin da kasar ke cika shekara guda cir da Hamas ta shammaci kudancin Isra'ila da harin da ya tsokano yakin da a halin yanzu ke neman mamaye yankin. Wuraren da aka kaikaita a Gaza sun hada da wurin da Hamas ke kaddamar da hare-haren rukukinta, inda Hamas din ta ce ko a ranar Litinin din nan ta harba rukuki akan birnin Tel Aviv, birni na biyu mafi girma Isra'ila, da wurare da dama da ke kusa da kan iyaka a kudancin Isra'ilan. Isra'ilan ta bayar da gargadi na karar jiniya da ya mamaye sararin samaniyar birnin na Tel Aviv da yankin tsakiyar Isra'ila a matsayin ankarar da jama'a sakamakon makaman roka da aka rika cillowa daga Gaza. Tunda sanyin safiyar Litinin ne dai sojojin Isra'ila suka shaida mazauna yankuna hudu na kudancin zirin Gaza da su tattare nasu su koma yankunan jin kai da ke gabar ruwan Mawasi, cewa ayyukan da Hamas ke gudanarwa a yankin zai haɗu da gagarumin martanin soji. Jihar Florida ta Amurka na shirye-shiryen kwashe jama'a mafi girma da ta taɓa yi tun shekarar 2017, a yayin da mahaukaciyar guguwa mai tafa da iska da mamakon ruwan sama mai kaifi da aka yi lakabi da Hurricane Milton da a halin yanzu ke ma'auni na biyar a yankin ruwan Mexico ke nausawa kudu maso gabashin jihar ta Amurka. A ƙarshen rahotanni sun ce Milton ta kasance kimanin kilomita 1,130 kudu maso arewacin Tampa, da iska mai ɗauke da ruwa da ke gudun kilomita 280 cikin sa'a guda. Tun farkon iskar ta rika tafiyar kilomita 15 ne a duk sa'a guda. Wani mazaunin Florida, James Ferenc, ya ce ko a baya sun samu irin wannan mahaukaciyar guguwar mai tafi da ruwa mai karfi, da haka suka yanke shawarar ganin sun yi maganin matsalar a wannan karan. Shi yasa suka ga ya dace su samu buhuna su cika da ƙasa domin maganin abun, domin kuwa sun san bala'in na bana da alama zai dara wanda suka gani a baya. Zuwan ruwan ya biyo bala'in da aka gani a kwanan nan a nama mahaukaciyar guguwa mai tafi da iska da mamakon ruwan sama da aka yi lakabi da Hurricane Helene. A ranar Litinin ne shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya ce yana tattauna tsara nasarorin ƙasar ta Ukraine a makon nan a jerin tararruka da duk wata ƙasa da za ta iya taimakawa a kai ga samun zaman lafiya. Zelensky ya faɗa a yayin jawabin da yake a duk rana cewa sun gayyaci abokan hulɗarsu da su bayyana yadda suke ganin za a iya kaiwa ga ƙarshen wannan yaƙi da matsayar ƙasar ta Ukraine a taswirar tsaron duniya da kuma matakin da za a iya ɗauka bai ɗaya na ganin an kai ga ƙarshen yaƙin. A yayin taron Ramstein da yake tafi a Jamus da za a yi da ƙawayen ƙasashen na Ukraine, ake sa ran gabatar da tsarin cimma nasarorin, inda Zelensky ya ce Ukraine za ta yi kokarin fahimtar da abokan hulɗarta game da gaggauta buƙatar samar da ingantaccen wato ƙari akan ƙarfin da take da shi a halin yanzu a yayin watannin hunturu da ke tafi. Ya ce daga cikin buƙatun Ukraine na gaggawa akwai samar da makamai masu cin dogon zango, ƙera makamai da jirage marasa matuƙi, alburusai da na'urorin lantarki da ake amfani da su a yaƙi. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, nan an jima kaɗan wata sake damar da labarai. Kafin nan, ƙalubalen tsaro da ake fama da shi a arewa maso yammacin Najeriya na ci gaba da ɗaukar wani sabon salo, inda a jihar Zamfara 'yan bindiga suka yi wasu askarawan Zamfara kwantan ɓauna tare da kashe jami'ai takwas. Wakilinmu a jihar Zamfara Abdulrazak Bello Kaura ya aiko mana da wannan rahoton.
Lamarin ƙalubalen tsaro da ake fama da shi a jihar Zamfara, musamman akan babbar hanyar Gusau zuwa Funtuwa, na ci gaba da zama babbar damuwa ga matafiya da direbobi da ke biya hanyar, wanda suka ce yanzu hanyar ta zama wani mummunan tarko ga al'umma, tare da cewa ya zama wajibi ga mahukunta da su kullo da sabbin tsare-tsaren da za a bi domin ganin an kai ƙarshen matsalar kwata-kwata. A jihar Litinin, maharan sun tare hanyar ta Gusau zuwa Funtuwa sau hudu a jere a wurare mabambanta, tare da yin garkuwa da matafiya, inda lamarin ya kazanta lokacin da suka yi wa jami'an tsaro na jihar Zamfara da ake kira askarawa kwantan ɓauna har suka kashe guda takwas daga cikinsu. General LB Muhammad Mai Murabu shine babban komandan na askarawa na jihar Zamfara, yayi bayani akan yadda lamarin ya faru a zantawar da muka yi da shi akan lamarin.
Da ma tsafin nan a kowanne rana ana dauka su uku su hudu ana zuwa ana kidnapping mutane. Sai nace to abin da yafi bayin in deploying askarawa a wurin, kaga sai mu deny nasu mu hana su shigowa su banditin ɗan ta'addan. Sai na yi deploying din su, yanzu sun yi wata daya da rabi a wurin ba taba kidnapping ba. Tun da ni deploying din su ne. So da suka fahimci ana kawo su da safe ne da maraice suke tafiya, sai suka zo suka kwanta wurin suka yi layin ambush. Yara na suna sauka daga mota, shine suka bude musu guta.
To mutum nawa aka kashe yanzu?
Mutum takwas aka kashe.
Shi kuwa kwamishinan 'yan sandan jihar Zamfara CP Shehu Muhammad Dalijin, wanda ya bada tabbacin faruwar lamarin, ya ce haɗakar jami'an tsaro na jihar Zamfara sun bullo da wani sabon tsarin da za a bi domin tabbatar da kai ƙarshen matsalar.
Matafiya wannan hanya kowa ya kwantar da hankalinsa ya ci gaba da tafiyarsa. An ƙara tsaro akan wannan hanya, an ƙara motoci, an ƙara 'yan sanda da sojoji akan wannan hanya.
Direbobi da matafiya da suka bayyana ra'ayinsu akan matsalar da ke faruwa akan hanyar ta Gusau zuwa Funtuwa sun ce hanyar babban hanya ce da bai kamata a bari 'yan bindiga su mamaye ta ba.
Barayi suka tare mu kamfani, mun sha raken nan muka zo kuma ku cere mu, an tare mu, muka zo tsafe. Kuma muka isko an tare mu an kashe askarawa a nan tsafe.
Sunana Aliyu Muhammad Igala, daga nan zuwa Funtuwa shi ne tashi hankalin. Ko da yaushe direba cikin barazana, ko da yaushe ana iya tare da direba bisa wannan hanya.
Sunana Dayyaba Halilu, tukin mota nake yi, ni direba ne. Domin Allah hanya Gusau zuwa Funtuwa muna cikin barazana da mu da al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domin mi? Domin gaskiya hanyar nan sai dai a ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna neman gwamnati tun daga sama har ƙasa ta kawo mana ɗauki. A matsayinmu na al'umma muna fama da barazana ta matsalar rashin tsaro yana damu. Muna kira ga gwamnati, jami'an tsaro a canza sauyin tsaro, abubuwa sun kai inda sun kai. Idan dai har jami'an tsaro za su yi tsaye ga hanya bujuran barayi su zo, to ko da yaushe shambance za su kama yi da su da barayi.
Musa Mai Fari Mai Shayi, gaskiya daga Gusau zuwa Funtuwa akwai artawo. Sai ka ga yau sati guda annan ne ni na haɗu da wannan jiraba ƙari hudun rabi na marici. Na yi hawa na namar ƙawari sai na gaba mota. To sai na ga kunkuru mota sojoji a jewajen. Sai na ji nanar sai na shiga. Tsakanin da mota sojoji ba yadda minti biyu ba. An ka buɗe mawuta amma halibi shidda ana ta kyara a halibi na Allah bai kadara ba.
To sai dai komandan rundunar soji ta brigade ɗaya da ke nan Gusau, kuma komandan jami'an tsaro na haɗin gwiwa da ake kira hadarin daji mai kula da jihohin Zamfara da Kebbi Brigadier Jar Ofurum Timothy, ya ce dakarun sojin na aiki tukuru domin magance matsalar. Sai dai masu tseguntawa 'yan bindigar bayanai wato informant su ne babbar matsalar da ake fama da ita akan aikin da ake yi na yaƙi da 'yan bindigar. Abdulrazak Bello Kaura, muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
To a gaida Abdulrazak Bello Kaura, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga hawa ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugaba Kais Said ya sha dakiyar a zaben shugaban kasa da aka gudanar ta kasar Tunisia a ranar Litinin din nan, inda ya samu damar ci gaba da makalewa akan shugabancin kasar bayan cikarwa a diguda, inda ya garmaki abokan adawa a gidan kaso tare da yangaran bawul da kundin tsarin mulkin kasar domin ya samu karin karfin iko. Hukumar zaben kasar ta Arewacin Afirka mai zaman kanta mafi girma akan al'amuran zabe ta ce Said ya samu kashi 90.7 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Magajin garin wani babban birnin kasar Mexico ya gamu da adalinsa ƙasa da mako guda da kama aiki. A ranar 30 ga watan Satumba da ya shige ne aka rantsar da Alejandro Acosta a matsayin magajin garin Chilpancingo, babban birnin jihar Guerrero ta kasar Mexico, jihar da ta yi ƙaurin suna na zama matattaran miyagun ƙwayoyi da tashe-tashen hakullan ƙungiyoyin 'yan daba.
Labaran duniya kenan aka saura daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to daga batun tsaro a jihar Zamfara sai kuma batun dambarwar siyasa a jihar Rivers, inda gwamnan jihar Siminalayi Bubara ya samu nasara kada tsohon mai gidansa a siyasance wato Barista Nyesom Wike. Lamarin da ya haddasa tashin hankula a jihar, yayin da masu sharhi kan lamarin siyasa ke kira da a yi hattara don gudun abin da ka iya biyo baya. Wakilinmu na yankin Naja Delta, Lamida Abubakar Sokoto, ya aiko mana da wannan rahoton.
Hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Rivers ta sanar a baya-bayan nan cewar sabuwar jam'iyyar nan ta APP, wadda gwamna Siminalayi Fubara ya ɗauko, ita ce ta lashe zaɓen ƙananan hukumomi 22 daga cikin 23 da ake da su a jihar ta Rivers, da kuma kamsiloli 314 a zaɓen da aka gudanar kamar yadda baturen zaɓe ya sanar.
The following candidates, having scored majority of lawful or valid votes cast in 2/3.
Zaben da na jihar Taribas na cike ne da rikici, musamman tsakanin gwamnan jihar Taribas Mr. Siminalayi Fubara da kuma tsohon mai gidansa a siyasance wato Barista Nyesom Wike, inda Wike ke son amfani da sakamakon zabe na kananan hukumomi domin dai gwada karfinsa a jihar Taribas. Tuni dai gwamna Siminalayi Fubara ya kada Wuke a zaben. Zafin faduwa zabe dai ya harzuka tsohon gwamnan jihar Taribas Barista Nyesom Wike, kuma nan take aka fara samun rikici. Ga abinda wasu 'yan jihar Rivers ke cewa:
Election is not war in River State. Enough is enough. We need peace in River State.
Tace sunana Ochinna, zabe ba yaki bane. Jam'iyyar PDP, APC da kuma APP. APP dai ta riga ta ci zabe, kuma lamura ba sa tafiya yadda ya kamata. Bangaren ministan Abuja Nyesom Wike ya riga ya fadi zabe, kuma ya kamata ya dauki kaddara.
Wike is just doing the federal might. That is where he depends.
Wannan yana cewa ne sunana Saroni John, yace a kashin gaskiya matsalolin da muke fama da su a Najeriya, tsohon gwamna Wuke ko da yaushe yana son gwada karfin tarayya, kuma ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta lura da shi ko a samu zaman lafiya a bi doka a jihar Rivers. Gwamna Wuke dai shi ake zargi da tashin-tashina da ta faru ta baya-bayan nan a jihar ta Rivers, da haka kuma na tuntubi wani lauyansa Barista Ekeso Okiri ya ce:
What, like I told you here, people are dissatisfied. People want to see development quite.
Yana cewa ne ba gaskiya bane, idan ka lura da kyau lamarin da ke gudana a jihar Rivers yana nuna cewa akwai matsala a zaben da aka gudanar na kananan hukumomi, inda jama'a jihar Rivers ke ganin san ba a yi musu adalci ba. Shi yasa kuma suka fito kunsu da kurkwatarsu musamman kan tituna domin nuna rashin jin dadin su, kuma an ci mutuncin tsarin mulkin Najeriya, an taka dokar kasa. Masu sharhi akan al'amuran siyasa na ci gaba da tsokaci dangane da halin da aka shiga a jihar ta Rivers. Farfesa Yahaya Tanko Baba shi ne shugaban sashen tsangayar siyasa a Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto, ya ce:
Wannan takaddama ba za ta haifar ma demokradiyya a Najeriya da mai ido ba, don za mu iya cewa wani abu ne da ake kokarin kauce ma doka da amfani da karfi. Mun san da cewa wannan abu duk ya fara ne ya kare a mutum biyu, da shi tsohon gwamna Wike da kuma shi gwamna mai ci yanzu. Kuma duk wannan abin da ake yi ana yin tashin hankali da kuma wargaza ita karan kanta zaman lafiyar wannan jihar Rivers da kuma ita karan kanta kasar baki ɗaya.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
To a gaida Lamido Abubakar Sakkwato, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Yanzu dai a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 1:15 na dare. Yanzu kuma sai shirin
tsaka mai wuya.
Mu abinda muka sani mai girma tsohon gwamnati da Dr. Bello Mutuwar Lamara shi ya fara zargin duk wani ɗan jam'iyyar APC da hannun cikin raka tsau. Ya sha hudi cewa dukkan ɗan jam'iyyar APC barawan mata ne, barawan dabbobi ne, dan ta addini ni gaba na ya fadi ba ɗaya ba ba dubu ba kowa. Ya zargi Abdulaziz Ziyari, ya zargi mutane da dama cewa suna da hannu saboda suna cikin APC. Irin wannan sulhun Katsina ta yi, sun je Government House da Katsina. Kaduna ta yi, an je Government House da Katsina. Naija ta yi, an je Government House da Naija. Su duk waɗancan gwamnonin domin su ba ministan tsaro ba ne a yanzu, su ba su yi laifi ba in ma har laifi ne misali, sai shi mutumin ne.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington. Jihar Zamfara tana ci gaba da jin jiki sosai daga hannun barayin daji da masu kama mutane suna garkuwa da su domin a biya su fansa. A jiya kadai a wurare akalla guda hudu aka sa shinge wanda barayin nan suka shuka akan titin Funtuwa zuwa Gusau, inda kuma suka saci mutane da dama. A cikin wannan al'amari na rashin tsaro, akalla mutane 10 aka kashe daga cikin 'yan kungiyar nan da ake kira ta Askarawa, kamar yadda wakilinmu na can Gusau din Abdulrazak Bello Kaura ya shaida mana. To a daidai lokacin da wannan jiha ta Zamfara take ci gaba da jin jikin nan, manyan kusoshinta guda biyu da suka hada da tsohon gwamnanta kuma karamin ministan tsaro a yanzu, wato Bello Mutuwar Lamarin da kuma shi gwamnan mai ci yanzu Dauda Lawandare, suna ci gaba da cece-kucen da suka jima suna yi, inda suke zargin juna da kasawa da ake samu na rashin kawo ƙarshen wannan ta'addanci da ke addabar mutanen Zamfara. Wannan ta'addanci dai an san cewa ya laƙume rayukan mutane da yawa, an sace mutane ɗaruruwa, dubbai sun rasa mahallansu. Kuma dukkan muhimman mutanen nan guda biyu sun sha alƙawarin cewa za su kawo ƙarshen wannan al'amari, amma abin ya gagara har yanzu. To me yasa? Yau muke kawo muku kashi na biyu na muhawarar da shi wakilin namu Abdulrazak Bello Kaura ya shirya mana a tsakanin mutane biyu da ke magana da yin manyan jam'iyyun jihar, wato PDP da kuma APC. Wato Naziru Ibrahim Rufa'i wanda shi ne sakataren jam'iyyar PDP na jiha ɗin wanda ke magana a madadin gwamnatin Dauda Lawal, da kuma Yusuf Idris Gusau kakakin jam'iyyar APC na jihar wanda shi kuma shi ke kare ɓangaren Matawalle. To a cikin shirin ne za ku ji an taɓa abubuwa da yawa. Daga cikinsu akwai batun alƙawarin da aka ce Dauda ya yi na cewa in ya zama gwamna zai kawo ƙarshen ta'addanci a cikin makonni biyu. Gaskiya ne ya yi alƙawarin? Kuma shin gaskiya ne shi Bello Mutuwar ya zargi manyan ƙusoshin jiha ɗin ciki har da tsohon gwamna Abdulaziz Ziyari da cewa suna da hannu cikin wannan ta'addanci? Yanzu sai ku gyara zama ga kashi na biyu na wannan muhawara.
Malam Naziru, kaji shi ansa da ya bada. She ita takaddamin ma da kuke yanzu kayan mu ci gaban ana madadin mu ake yinta dan ci gaban jihar Zamfara ne ko kuma dan kare jam'iyyun ku ne daban-daban ko kuma ra'ayoyin gurbandan?
Duk wannan takaddama da ake yi ana yin ta ne domin al'ummar jihar Zamfara da samar da ci gaban jihar Zamfara. Kamar yadda wani ya faɗi cewa mai girma gwamna mun shiga dazuzzuka mun yi kamfen da haka raka tsaro da sauransu, wannan ba sabon abu bane ga gwamnatin duk da za ta kalli mulki hannun wani. In ba manta da kuma da kajiya wajen cewa tare da ni aka yi gwamnati gwamnatin ka kafa gwamnatin Bello Mutuwar ne, bai karya ba bai kuskure ba da ni aka yi gwamnatin kafa ta, da ni aka je duk inda aka je domin ga lokacin yana cikin jam'iyyar PDP. Mun je mun kai goro mun kai mari mun haɗa mutane halin da jihar Zamfara take ciki, kuma wannan wani ƙuduri ne wanda jam'iyyar PDP take cikin shi wanda ganin cewa an kawo da matsalar tsaro. Wani abu da nake so al'umma su fahimta, lokacin da gwamna Dauda yana kamfen da matsalar tsaro ba kamfen yake da matsalar tsaro ba, yana faɗin ƙudurin da an ga jam'iyyar PDP daga sama zuwa ƙasa wurin yaƙi da matsalar tsaro. Kamar yadda mun ka sani, dukkan tantin da mun kai babu inda Dauda ya ce zan magance matsalar tsaro ni kadai ba tare da gudunmuwar gwamnatin tarayya ba. To lokacin da Dauda yana campaign yana ayyana cewa da zarar Allah ya ba mu mulki, in Allah ya yarda, in an ka samu sincere approach na abin abun nan ga dangantaka tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha, to sati yayi yawa a magance wannan matsalar. In akwai synergy tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha, to cikin kankanin lokaci za a samu biyan bukata wurin yaki da tsaro.
Na'am. Malam Zuri, to amma yanzu sai gashi da shi gona Dauda shi minista Matawalle suna zargin juna da hulɗa da wato bandit ake kira ƴan ta'adda daga Daji. Me ya kawo wannan?
Wato abun da nake so mu fahimta mu waiwai tare, idan aka fara magana cewa waye zargi wani, mu abun da muka sani mai girma tsohon kuma da Dr. Bello Matawalle Malam shi ya fara zargin duk wani ɗan jam'iyyar APC da hannun cikin rakar tsaro. Ya sha hudi cewa dukkan gadan jam'iyyar APC barawan mata ne, barawan dabbobi ne, ban ta'adda ne. Ni gabana ya hudi ba ɗaya ba, ba biyu ba, uku ba.
A cikin wannan mura ta gwamnatin Dauda ko?
A murar lokacin da yana bisa gwamnati a cikin jam'iyyar PDP da bakin shi ya hudi cewa dukkan jam'iyyar APC barawo ne, ban ta'adda ne, barawan shanu ne, barawan mata ne. Ya zargi Abdulaziz Yari, ya zargi mutane da dama cewa suna da hannu saboda suna jam'iyyar APC. To kaga in yanzu an maida zargin na akai ne tun da shi jam'iyyar APC ba lahin kowa bane shi ya fara.
Eh dan yi hakuri, bari dan yi hakuri, bari mu ji shi shi Malam Yusuf Idris bi za ka ce akan wannan kaji magana da yake cewa a dalilin da ake ganin kamar shi tsohon gwamnati da alaka da wannan mutane shine wato wurin kokarin yin sulhu da su ya jawo su kusa gare shi. Bi za ka ce akan wannan?
Malam Abdulrazak ka kabai da kaji shi Malam Nasiru yake magana. Ni na san mai girma gwamnati Dauda ya je Nasarawa Burkullu, ina da bidiyon, ina da shi aje inda ya ce a bashi sati biyu an zaɓe shi kai ƙarshen matsalar tsaro. Ya je magani, ina da bidiyon, ina da audion inda ya ce a bashi sati biyu. Kuma inda ya je campaign babu inda ya ce zai yi haɗaka da gwamnatin tarayya. Abinda yake cewa kai tsaye yake cewa gwamnati ce ta zamfara ƙarƙashin Bello Matawalle a kasa. Baya ga wannan, matsalar tsaro ta jihar Zamfara, misali da mai girma gwamna Matawalle ya shigo lokacin, duk abinda ya na sulhu ba shi ya yi shi ba shi kaɗai. Na farko ya yi mitin da dukkan sarakunan jihar Zamfara a kansin chamber, ya tambaye su meye matsalar tsaron jihar Zamfara, sannan meye mafita, sannan ya kira dukkan faminan sakatarura a wannan lokaci babu komishinoni, ya tambaye su meye matsala meye mafita, ya yi mitin da malaman addini gaba daya, ya tambaye su meye shawara meye mafita, ya tambaye ya yi mitin da dukkan shugabannin tsaro da kwamishinan 'yan sanda da shugaban sojoji brigade commandant da shugaban civil defense na wannan lokaci da director SSS na wannan lokaci da dukkan sauran masu ruwa da tsaki, wanda aka yi ittifaki aka haɗu cewa to ai tai ai sulhu, wanda wannan shi yasa aka yi wannan sulhu. Ita wannan da ake magana cewa yana kusanci da su, misali lokacin da aka yi wannan sulhu an yi zama da 'yan sa kai a ɗan sadau, a masarautar ɗan sadau, a cikin fada mai martaba ɗan sadau aka yi wancan Alhaji Hussein Umar. Aka zo aka yi zama da Fulani a Taula hotel, wannan wanda kenan wajen Dolido hotel, aka yi zama da Fulani nan su ma aka ji mai korafinsu, aka ji su ma 'yan sa kai mai korafinsu. Sannan duk mitin ɗin da aka yi aka ce an zo da Fulani a Gamman House, an zo da 'yan sa kai a Gamman House, babu mitin da aka yi babu 'yan sa kai, babu Fulani, ba a haɗu aka zauna tare wuri ɗaya ba. Sannan idan sun ce misali ya san wasu, to ai duk wanda ka kira ka ce ya zo ka yi sulhu da shi, misali ai za ka gan shi mutum ne ka ce ya aje makami ne ya zo rungumi sulhu da gwamnati, mutanen nan suka aje makamansu ai abinda nake tsammani
wato Malam Yusuf Banko ya zare kaba akwai shi magana da ya cewa wannan sulhun ya bada damar a samu kusanci tsakanin shi tsohon gwamnati da su suna kaunar juna kila shi yasa ake ganin kamar yana kusanci da su kware
wannan ba magana gaskiya bace take da Abdulrazak wannan magana su kaunar juna ko ni kana ci ka sha ka ji audio ana magana ana zagin shi matsayin shi na kuma yana roƙo ni abinda nake so ko taimaka ku san kan mutanen nan domin muhimmancin rayuwar al'umma da cinin su ne shine gaba na ba a dibi mutanen da aka karba ba shi gwamna Dauda kanin shi Yusuf ko da mutum da yake gwamna ya yi wata mota bakwai hannun ɗan bindiga sunan da aka yi sa aka sako shi akwai sarkin ɗan kaba sunan da aka yi aka sako shi akwai sarakuna akwai malamai akwai wa sulhun da aka yi sa aka sako su da mata da kananan yara musu dubi rayuka al'umma da aka yi sulhu aka karbu ba sai magana a ce wani ya zo gwamnati house
to kenai a Malam Yusuf magana da shi gwamnati Dauda ya ce wa a tsohon gwamnati ministan karamin ministan tsaro ya karbi bakuncin a su wayannan mutane cikin gidan gwamnati kenan gaskiya ne wannan shi dalili
ba bakuncin su ya karba ba shi matsayin shi na gwamnati zai yi mitin da su ko wani bangare da aka kira ina zai je mitin da su zai fice da su wani wuri ya zauna ga hall a gaban house ba wato ya kamata ka fahimta maganar cewa ka gayyato mutum wurin mitin bangarura ne guda biyu ake son a zauna a yi sun aka gayyato ko wani bangare suka zauna a kai to kuma da aka yi aka gama irin wannan sulhun Katsina ta yi sun je gaban house da Katsina Kaduna ta yi an je gaban house da Kaduna Niger ta yi an je gaban house da Niger su dubu ɗin can gwamnonin domin su ba ministan tsaro ba ne a yanzu su ba su yi laifi ba in ma har laifi ne misali sai shi mutum ne
to a gaishe ku idan mun dawo rana wato in Allah ya kai mu za mu ji mi ƙarin haske dangane da zargin da ake yi wa shi mutawalle na cewa lokacin da yake gwamna a cikin gidan gwamnati manyan barayin nan suke kwana suke ciyar da su har ma shi kansa yake sa musu abinci yanzu dai muna so mu yi godiya ga baƙin namu Naziru Ibrahim Rufa'i da kuma shi Yusuf Idris Guso kana da shi wakilin namu Abdulrazak Bello Kaula a madadin su duka ne ni Aliyu Mustapha Sokoto a Washington ku huta lafiya
to a gaida Aliyu Mustapha Sokoto da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takeice
to sarfila a takeice sojojin Isra'ila sun kai harhara ta sama har so biyu a ranar litinin din nan da suka kai kaici inda mayakan Hamas suke a sassan zirin Gaza da mayakan Hezbollah a Lebanon a yayin kasar ke cika shekara guda cir da Hamas ta shammaci kudancin Isra'ila da harin da ya tsokano yakin da a halin yanzu ke neman mamaye yankin wuraren da aka kai kaita a Gaza sun hada da wurin da Hamas din ke kaddamar da harharan rukokinta inda Hamas din ta ce ko a ranar litinin din nan ta harba rukoki kan birnin Tel Aviv birni na biyu mafi girma a Isra'ila da wurare da dama da ke kusa da kan iyaka a kudancin Isra'ila. Jiha Florida ta Amurka ta shirya kwashe jama'a mafi girma da ta taba yi tun shekarar 2017 a yayin da mahaukaciyar guguwa mai tafi da iska da mamakon ruwan sama mai karfi da aka yi malakabi da Hurricane Milton da a halin yanzu ke ma'auni na biyar a yankin ruwan Mexico ke nausa kudu maso gabashin jihar ta Amurka. A ƙarshen rahotanni sun ce Milton ta kasance kimanin kilomita 1,130 kudu maso arewacin Tampa da iska mai kada ruwa da ke gudun kilomita 280 cikin sa'a guda. Tun farkon iska ta rika tafiyar kilomita 15 ne a duk sa'a. A ranar Litinin din nan shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya ce yana tattauna tsarin nasarorin kasar ta Ukraine a makon nan a jerin tarurruka da duk wata kasa da za ta iya taimakawa da akai ga zaman lafiyar da ake nema a kasar. Zelensky ya faɗa a yayin wani jawabi shi na duk rana cewa sun gayyaci abokan hulɗarsu da su bayyana yadda suke ganin za a iya kaiwa ga ƙarshen wannan yakin da matsayin kasar ta Ukraine na taswirar tsaron duniya da kuma matakin da za a iya ɗauka bai ɗaya na ganin an kai ga ƙarshen yakin.
To madalla masu sauraro baki da abin da ya sawo kenan a shirinmu na yanzu sai a tare maimaicin shirin an jima kaɗan da hantsi domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu na baya sai a da shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com Yanzu madadin Hawashar Birtaniya na gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jumbe Hamza. Ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa makasance lafiya. Assalamu alaikum.